أنا إلى شدة بيان عن متعلقات الصفات. متعلقات الصفات من وظائف من قوة الصفات. أشكن كون وأشكن ونبحث في نفسي عند مدرسة فرنسية wannan bayani ko zurfafa wannan mabahasi shi ne falasifa suna magana a kai ba tare da sun haɗa alaƙa tsakanin maganganunsu da shari'a ba, duk kwara a shari'ancen an yi wa mutane bayani. So shi ne a nan ya fara da sifa ta kudura da kuma irada. Yake kuduratun yumkin ta'allaqat wa kuduratun ta'allaqat yumkin. Sifa ta'allaq al-kudura sai daga sifatun ma'ani da muke magana a kai tana aiki a wa dukkan mulki. An ce mulki suna nufin dukkan wujud. An ce mumkin a nan ba ana nufin abu mai yiwuwa ba ne, saboda shi abu Allah ɗin ba wani abin da baya yiwuwa. Su malaman tauhidi sun ce mumkin to suna nufin dukkan halitta, dukkan abu shi ne mumkin. Ikon Allah ma'ana sifa ta ikon Allah ta rataya da dukkan abu, ma'ana Allah yakan iya yin komai ko da jin hankali baya iya ɗauka. Misali wannan shi Allah zai iya saka a raƙumi ta ƙuri a tura ta nan a zaro shi ta can, wanda wannan hankali baya iya ɗaukansa. Shi ne kamar yadda Allah ya ce inna saha ala kulli shay'in qadir, babu wani abu wanda za a ce Allah ba shi ba zai iya yi ba ko da wannan mulki. Shi yasa ya ce bila tanahi ma bihi ta'allaqa, ya ce amma ba tare da an yi wa abin da sifar kudura ɗin take aiki ko take rataye da shi iyaka ba. Na ga wannan shi ne sun gujewa a maganar falasifa kenan. Wannan bila tanahi ɗin cewa babu iyaka mutum ba zai iya yi ba ababin da sifa ta Allah al-kubra take rataye iyaka ba. Asalinsa bila tanahi ma ta'allaka bihi, bila tanahi ma ta'allaka bihi, tanahi ɗin mudafun ma ɗin mudafun ilayhi, bihi ɗin kuma jama majrur mutaalliqun bi ta'allaka, ba tare da iyakawa abin da ita sifa ta kudura ɗin take rataye da shi ko take aiki da shi ba. Saboda suna ta'arifin al-muta'alliqat da waza'ifu sifati fil wujud, ayyukan da sifofin Allah suke yi a cikin wujud, wato a cikin kauni. Da wannan ne ake ta'arifin al-muta'alliqat. To akwai abin da suke ce da shi mulki, suna jin dukkan halittu kamar da muke magana a kai. Akwai kuma abin da ake ce da shi wajibi, akwai mustahili. In sun ce wajibi su suna nufin al-wujubu al-aqli, sun ce al-mustahil ma suna nufin al-jahalatu al-aqliya suke nufi, ba al-wujubu shar'i ba. To shi ne a nan ya yi magana a kan sifa ta kudura. Sannan ya ci gaba da bayani a kan sifar har yanzu, ya ce wa wahadatan aujid laha wa mislihi iradatun wal ilmu لكن أما دي يكي موحدة أو ذكرى صفة الكبرى كوجب كامة لك ليتك صفة شيء قايا تعالى شيء كتير الكبرى تولى قايا تاني يكي يقوم هذه ديسا أشعير أسوكة أحكام منهم daga zalun in kace sifofi biye to ka sifanta Allah din da sifa ta hawaye sai ta mutane kamar mutum ne ya ce ba zai iya daukar abu da hannunsa sai ba sai da hannaye sa guda biyu baya wannan ya zama sifa ce ta hawaye sai saboda ta sifar Allah ku gura sai ka wajabta mata kai ta ka kaskar ku gura sai kwaya daya la ku gura tani أو قدرات قاية تهتي كوجب تاونا ومثل ذي كمان يتاونا صفات القدراني إرادة في إتما إرادة إرادة أدوك كان بنا مكي مكان أكرم زعبايا إيسا يشي مثل ذي سودا لا رسولا كتير مثل ومثل وابو إتاكتل بابو قدمانش بابو قدمانش تشيني أنا كاغا قدرة متعلقة كثيرا بجميع الممكنات أي يكون متعلقة كثيرا بممكن أن القدرة باتدى ومن تعلق باتدى تناهي أن القدرة تنعى على وجه تامتدى كثيرك وإلا أبو أن مساوك لك كيوى إرادة حسيبة ومثل ذي إرادته إرادة متعلقة بممكن وأن تعلم في باسدة تماما أن إرادة صفة شكوى يعني تعلم إرادة ثانية أو إرادات تشين سيد إيه بيان يتبقى لبيان أكن صفة إلم يتبقى الإلم أكن الإلم وأن أعطى فيه قوة إرادة تقولن يتبقى لكن أما إلا إياك إذا ونم صفة أنت عايز إلى مثل تنا له تنا له ومباين تنا تعلم فيه ده ممكن ذن سنم باين با تدى تناهي سنم باين إذا ما صفة إلى مثل قاية إيتي ذي تعالى إيتي سنم قومي ذي تنا له أمور اللي يمشي ونم إيه بيان ونم أمور ذي كيني وأما أيضا واجبا ونمتني معنى فأنا تعلم في دواتي كان اسم تنا تعلقي دا ممتنع ممتنع دي شيني مستحيل معنى باين وين كان أبو بواد مقدا أكتنا أبين دا ايكي نبي دا تعلقي علم علم دا ممكن تو ألا دا صفة صح تا علم دين يانا سن دكان وجود دك وجود دك أبن ليكي كونن دي صفة صح قايا في علمنا أتايكي سني tare da kuma ababen da da wannan sifa din yake sani ba a iya yi masa iyaka kamar yadda kuma ita wannan sifa din kwaya daya ce kari akan abin da ya gabata shine wannan sifa din tana rataye da wajibi alwajibul aqli ma'ana alwajibul aqli kamar wujudul ladhi samuwar Allah samuwar Allah shine wajibi dole ne a ce Allah subhanahu wataala samanne ne haka nan sauran sifofi wadanda suka zamanto wajibi ga Allah su ashirin din to sifa ta ilimin tana rataye da su gaba daya ma'ana rataya da su gaba daya ma'ana Allah yana sane da kansa yana sane da kansa sannan yana sane da cewa shi da gumanne ne yana sane da cewa ba shi da ƙarshe yana sani da cewa babu kamannin sa cikin halittu
yana sanye da cewa shi rayayye ne, ma'ana duk wani abin da muka karanta a baya wanda muke kiran shi wajibi, to wannan sifa ta ilimi yana rataye da shi. Allah yana sanye da komai kakkan bangaren abin da ya zamanto wajibi a kansa, kamar yadda da wannan ilimin, da wannan sifa ta ilimi, Allah yana sanye da dukkan abin da ya koro gare shi. Allah yana sanye da ba shi da ɗa bai cancanta gare shi ba, ba shi da mata, mata ba ta cancanta gare shi ba, ba shi da aboki, aboki bai cancanta gare shi ba, ba shi da duk komai wanda yake tarayya da shi ko yake taya shi wannan. To wannan shi ne umumin da wannan sifa ta ilimi take da shi. Kenan idan ka yi nazari za ka gane al-qudratu wal-iradatu suna ta'alluki da mumkin, wannan ta'allukin ba shi da iyaka, sannan sifofi ne daddaya kwaya daddaya abu uku kenan. Shi kuma ilimi yana ta'alluki da mumkin, ta'allukin ba shi da iyaka, sannan kuma sifa ce kwaya da ita ma. Bayan abu uku nan sannan kuma yana ta'alluki da duk abin da yake wajibi amma al-wujubul aqli. Sannan yana sanye da mustahil shi ma al-istihadatul aqliya. Istihadatul aqliya. Saboda bangaren al-wujubul shar'i bangare ne na shari'a. Ba mabahasin ilimin tauhidi bane a wannan wajen. Zai shiga mabahasin Qur'ani ne. Cewa Qur'ani magana Allah ne ba halashi shi bane, wannan zai zo ya shiga. To shi ne yace wa amma aidan wajiban wal mumtani wa mithlu za kalamuhu falnattabi'. Yace kamar bayanin da muka yi akan ilmu din. Yace to haka nan sifa ta Allah al-kama. falnattabi', saboda haka mu bi abin da malamai suka faɗa, mu bi abin da nususi da dalilai suka tabbata. Kenan zai zamanto shi sifa ta maganan Allah. To Allah yana magana, yana abin nan Allah yana iya magana da yana sifar Allah ta magana, yana da ta'alluki da wajibul aqli, sannan yana ta'alluki da mubtani. Ma'ana mubtani abinda misali babu shi ma Allah zai iya magana da shi. Ko abinda kwakwalwa da hankali baya iya dauka, mustahili ne a kwakwalwa a tunani, amma Allah zai iya magana da wannan abin. Kamar yadda Allah subhanahu wataala zai iya magana da al-wujubul aqli, duk abin da yake wajibi ne aqli zai iya magana da shi. Wannan wa mithlu zaɗin yana ishara ne zuwa ga sifa ta ilimi, kamar ya ce wa mithlu da ilimi ne kalamuhu falnattabi, saboda haka yace mu bi abin da malaman tauhidi suka karantar da mu suka gaya mana. Kenan daga nan za ka fahimci sifa ta al-kalam din, duk abubuwan da aka faɗa a sifa ta ilimi din tana da shi, duk abubuwan nan guda biyar. Ya zamanto sifa ta kalam tana ta'alluki da mulki, ba ta'allukin ba shi da iyaka, sifa ce kwaya ɗaya da ita Allah yake magana da duk abin da ya ga dama. Kamar yadda sifar tana ta'alluki da al-wajibul aqli, tana ta'alluki da kuma al-mustahili. Ma'ana ya daidaita hukunci tsakanin al-ilmu da al-kalamu ne, kamar yadda ya daidaita hukunci tsakanin al-qudratu da al-iradatu. Shi ne sai ya ci gaba ya ce wa kullu mawjudin anil sam'i bi kazal basar idrakuhu in qila bi. Wa kullu mawjudin anil, ma'ana anil wannan daga anata yuritu rubai, a mujarradin sa shi ne nata yanudu, bima'ana ta'allaka ya ta'allaku. Yana nufin wa kullu mawjudin anit li sam'i bi, duk samannin abu karata yashi da sifa ta Allah sabu kazal basar, anan yayi irtikabi ne na sinas ko kuma ad-darura ad-daruratu shar'iyya wanda ashiru ta'limi suna jawaza shi kuma ashir na adabi suna suna ce bai halitta ba saboda ya kawar da ijrabi asalin ta kazal basaru ne sai ce kazal basar idrakuhu in kila bidin to saboda haka sifa ta Allah as-sam'u sifa ta Allah al-basaru karata ya suwa duk wani a kusa mamme ma'ana Allah yana ci duk wani abin da yake samanni yana ganin duk wani abin da yake samanni saboda gaba ɗayan su yana ci sannan samannin ya kasance samanni ne hukuman ko samanni ne hakikata duk ɗaya ne samanni hakikatar abin da yanzu haka yana nan samanni hukuman kuma a cikin haƙin Allah abin da a nan gaba za a yi saboda shi abunsa samanni ne yaron da za a yi shi a nan gaba misali kukan da yaron da za a yi shi a nan gaba Allah yana ji kuma Allah yana kallon yaron da za a yi shi a nan gaba saboda mu a gunmu ne babu amma shi already an rigaya an yi shi yana nan saboda duk kaunin an rigaya an yi su kalima ta kun da Allah ya faɗa duk abin da yake so ya kasance a cikin kaunin sun rigaya sun kasance kamar da hadisai da yawa suna tabbatar da wannan gabanin a yake tuntunin su waqi'atu harra waqi'atu jamal su sifaini din wanda su filam yana nuna wasu wurare sai nan duba wuraren da za a kashe su ba ne nan yana nunnunawa to shi yana ganin abin da zai zo a nan gaban ne kamar ranar Badar ma haka ne gadan huna masra'u fulan gadan insha Allah sai ce haka anan ne za ka shi kafiri wa ne gobe Allah ya yarda sai ya wuce can gaba shi huna masra'u fulan insha Allah gadan ya dinga nuno na wurare shi sahabin da ya rawaito ya ji manzo ya faɗa din to washe garin ya bibiyi wuraren gaba ɗaya ga wuraren da ya faɗa na aka kashe su yake ta wallahi ma jawazuwa ba mutumin da yake tare inda manzo ya nuna yake a nan za ka shi to kaga wannan zai nuna maka abin sun rigaya sun makana to saboda haka nan galibi masu dirasa na tauhidi suna fahimtar cewa idan malaman tauhidi suka ce maujud to ana nufin abin da akwai shi yadda misali duk wani halittar da yake motsi yana raye Allah yana ganin sa yana jin sa amma wanda ya mutu fa baya raye da wanda za a halice shi ko za a haife shi a nan gaba Allah baya jinsa baya ganinsa wannan kuskure ne sosai na rashin fahimtar mustalahatin malaman tauhidi a nan maujud yana nuna maujud haqiqatan da maujud hukuman gaba daya saboda maujudun hukuman din mu a gunmu ma'dum ne abinda yake ma'dumu a gunmu kuma gun Allah maujud ne samanni ne to saboda haka duk wani abu موجود ليه حكومة موجود ليه حقيقة وكتش كو موجود ليه أبين كو معدوم ليه أقوي أبين شيء الله الله ينا جن أبين ينا جن أبين شيء معنى سنا راتايا قد دقوان موجود ليه شيء سأي شيء إدراكه هكذا إدراك شما صفة إدراك أما إن كيل ذي إذن idan muka tafi akan wanda suka ce akwai sifa ta Allah a idra wanda kauli sahihi din babu wata sifa ta Allah a idra hujjar da suke kafawa da cewa la tudriku al-absar wa huwa yudriku al-absar wannan mushakala ne ake ce shi mukabala ne Allah ya kawo ibara iri da ya saboda mu mu fahimta ne saboda idraki a larabci shi ne gano abu da zurfafa tunani ko da sashi shi ne idraki wannan Allah baya bukatan sanin abu sai ya yi shawahala ya yi risashi ya yi bincike ko ya zurfafa tunani illa iyaka da Allah ya ce la tudriku al-absar to dan mu gane sai shi ne ce wa huwa yudriku al-absar kamar yadda Allah da ya ce إنما نحن مستهزئون هذا يعني سيسي الله يستهزئ بهم ko ko yace wa makaru sai yace wa makaralla ka gani ko innahum yakiduna kaida wa akidu kaida to kaga wannan kalmomi na jibin an kawo su ne saboda mu ba za mu taba fahimtar maganar ba sai an daidaita jumlolin guda biyu to dan wannan ne aka kawo a ishkali kauli sahihi a wajen jumhurul asha'ira babu wata sifa da ake ce mata idraki illa iyakan mutazalawa su kuma sun yi ijma'i akan lalle akwai wannan sifa idan ka tambaye su kuma hujja za su ja ma wancan aya ko huwa yudriku al-asbar to duk mutumin da ya kafa ya tabbatar wa Allah wannan sifa da kafa hujja da wannan aya zai kuma sifanta da sifa al-mustaziu al-makir ko al-mukhadi'u inna al-munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum ayan kai wannan duk zai tabbatar maka to saboda haka ne maza ba ta ashawiya kasance maza ba ce da kiyaya an tsaya an zurfafa bincike akai gabanin ai istinbatin wannan mazhaba da to wannan shine ya hada sifata as-sam'u da sifata al-basaru da kuma sifata al-idraku amma in kilabi wa ghayru ilmin hadhihi kama sabat ثم الحياة ما بشيء تعلقت يتي وغير علم هذه ودن صفوفين دا يا أمبتي سنبايا سوني صفة العلم صفة السمع دا صفة البصر دا صفة إدراف دنا هرما دا صفة الكلام wadannan sifofin da ya fada din nan yafi su sifofin daban sifata al-ilmu shi ma daban wannan raddi ne ga wasu ba'adi mu'tazilawa ko jamhurin su da suke cewa ai jin Allah an ce Allah yana ji ko yana gani ko yana magana ana nufin Allah yana sani da abu shi kawai ma'ana al-kalamu as-sam'u al-basaru al-idraku wa qawli wadanda suke fadan akwai shi din to daban ne da sifa ta al-ilm kamar yace wa ghayru ilmin hadhihi sifatul mutaqaddima wadannan sifofi wadanda suka gabata su daban sannan sifa ta ilmi ita ma daban ba wai wayannan sifofin sun shiga karkashin sifa ta ilmi ya kasance su din babu ba wadannan sifofi saboda haka hadi dinnan yana komawa zuwa ga al-kalam as-sam' al-basar al-idrak ko wanne daya cikin wadannan sifofi guda hudun nan daban yake da sifa ta ilimi ma'ana abubuwa ne guda biyar ba abu daya ba idan kace daya suke to su din ba magana sun shiga cikin sifa ta al-ilm in kace daban-daban ne sifofi ne guda biyar العلم الكلام السمع البصر الادراك فشي ne yace kama sabat kaman yanda haka ya tabbata thumma al-hayatu ma bi shay ta'allaqat anan ma akwai darura shiriya wannan darura din a cikin adabi ghayru maqbula saboda yana so ne yace ma bi shay'in ta'allaqat sai ce ma bi shay ta'allaqa saboda wazanin sa din ya cika ya zamanto daidai wannan suna cewa wai abin nan yanke wani ba'arin kalma saboda darura ta waka bai halitta ba saboda gun nara bayan kace shay din babu wata kalma a gun su shay sai dai kace shay'un saboda harufa uku ne suke haduwa suke tada kalma in aka cire wani harafi cikin ukun nan sai da dalili anan kuma babu wata dalili yanzu misali idan kace damun kalma harufa biyu ne sunan jini akwai dalilin cire shi saboda ilali kai masa ilali asalin sa damawun to kasancewa wudin yana da nauyi a baki sai ka mayar da tanwini tanwini damma guda biyu na mautun sai ka mayar da shi kan biyu eh sai ka ci mautun sai ya zama damu haka abun abawun sai ka ci abun kamar yadda damma guda biyu mautun kamar yadda shi kan ba wannan irali ake ce da shi illahi haka anan za a iya samar mishi da uzuri na arziya a kira'a ta riwa ko kira'a ta hamza kira'a ta hamza hamza wajen wakafi yakan iya cire hamza ta shai misali yana karanta fal yawma la tuzlamu nafsun shaya asalin shay'an tukunnan sai aka wasalin hamza guda biyu shine hamza guda biyu aka mayar da shi kan yawun hamzan sai aka cire ta sai ya zama shayan in ka zo kaji kuma sai ka ce shaya wannan yana yin sa a wakati to a bisa wannan wajihi na kira'a ta hamza to za a iya cewa wato wajihi ne makabuli amma duk da haka abin da yake bambanta wajihi wakafin hamza da wannan shi a wakafi ne yake yin haka a wakafi ne yake yin haka misali ka ce inna allaha ala kulli shay sai ka ce shay saboda wakafi ka cire hamzan kawai ka karka yi lissafi da hamzan sai ka yi tsaya a wannan shay din to shi kuma wannan ba wakafi ba ne wasali ne tunda thumma alhayatu ma bi shay ta'allaqa da shaidin ya zo ƙarshen shatsari na baiti to shi ne ƙarshen shatsarin baiti to yana da hukunci na wakafi sai a bada wannan uzuri ala kulli hal akwai darura ce ghairu mubiha a cikin wannan baiti musamman ma a shi'irul adadi yace anan sifa ta alhayatu din yace sifa ce wacce bata allaka da komai ba saboda yama bayan sifatul ma'ani gaba daya ko wacce sifa ta abin da take ta'alluki amma sifa ta haya bata allaka da komai ba saboda rayuwar Allah bata da alaka da kauni bata da alaka da kauni wai san da aka ce suna ta'alluki da wasu ababe to saboda sifofin suna aiki a cikin kauni ne sani da ikon Allah da ikon sa ne Allah yake halittan komai da ikon sa ne yake yin komai ka gani to wannan ne to shi sai summan hayatu ma bi shay ta'allaka ta'allaka dalil ne yin gama mabahisi da bayani na al-muta'alliqa sai sai wa indana asma'ul azima kaza sifatu zatihi qadima wa indana agummu mu asha'ira asma'uhu azima sunayen Allah wadanda suke masu girma yana nufin sunayen Allah masu girma ba ya katsa sunayen Allah kashi biyu akwai masu girma akwai marasa girma ba kaza sifatu zatihi hakanan sifofin zatinsa wadanda muka karanta na baya kadima dukkansu da wamammu basu da farko hujja akan da wama duk abin da yake da wamamme to duk abin da yake tare da shi da wamamme ne duk abin da yake tare da shi da wamamme ne illa iyaka cikin sunayensa ne sunayensa da wamammu yake ilhamansa gabayinsa ko halittunsa shikenan sai su san shi da waɗannan sunaye ko sunayensa dawwamammu sai ya saukar da su cikin littattafan annabawansa a san sunayen ta hanyar wahayi amma ba wasu ne suka kira Allah da wannan sunan daga baya ba wasu ne suka kira Allah da wannan sunan daga baya ba wannan sunan dama dawwamammu ne yana tare da sa'atin Allah tukunna Allah ya yi ilhaman sunan ga wani waliyi ko ga wani annabin Allah ko wani manzan Allah ko ya saukar da sunan cikin wani litafi cikin littafin sa sai aka san sunan wannan shine abun nan mazhaba ta ash'ari wanda kuma shine kauli sahihi kaza sifatu zatihi haka nan sifofin zatin sa muka karanta da baya al-qudratu sifatun qadima al-iradatu sifatun qadima al-ilmu sifatun qadima haka dukkan sifofin da muka karanta dukkan su da wamammu ne saboda shi Allah da wamammi ne shi da wamammi ba zai yi a hada shi da hadisi ba shi ne kaza sifatu zati qadima sanan zaka gane su ash'ari mabahisi na sunayen Allah da sunayen Allah da sifofin Allah daban-daban ne sunayen Allah daban sifofin Allah daban shine ce waqtira an nasmahu tawqifiyya kaza sifatu fahfazi san'iyya yace waqtira an zaba ma'ana an yi sabani kauli guda biyu cikin kauli biyun an zabi kauli mafi inganci shine an nasmahu anan yayi irtikabin darura guda biyu asalin baiti shine waqtira an nasmahu tawqifiyya asali anna asma'ahu tawfiqiyya yayi wasalin hamzatul qat'i hamzatul qat'i ne mayar da wannan hamza ta hamzatul wasl wannan jayizi ne a wajen malaman ibn ar-rubu sannan kuma sai ya cire ya mayar da ismi mamdudi ya mayar da shi maksuri asma'a hudin sai ya cire a din hamzan da wasalin gaba daya ya ce ya tada su ai maimakon anna asma'ahu sai ya ce an nasmahu kowanne darura cikin darurai guda biyu in aka iyakance shi jaibi ne amma haduwansu a gu daya to shine zai tashe shi daga hanyar jawabi saboda ba kowa ne zai gane me yake nufi ba wani zai iya dauka wata kalma ce daban asma to shine waqtira an nasmahu tawqifiyya asali jami'i ne na ism asma'u sai ya sa anna harfin nasbi haka ne anna asma'ahu sai ya ce an nasmahu ya yi irtikabin darura guda biyu a kalima daya shi ne ya ce kauli sahihi cikin kauli guda biyu wanda aka zaba shi ne sunayen Allah tawqifiyya shi ma'ana tawqifiyya shi ne wanda sai da riwaya za a kira Allah da suna Allah ya kira kansa da wani suna cikin Qur'ani a'a ko kuma manzo Allah ya kira Allah da wani suna to shi ne kai ma za ka kira Allah da suna baka da izinin ka kirkiri wani suna ka kira Allah da suna wannan shine kauli sahihi daya kaulin kuma ba tawqifiyya bace indai abin yabo ne kuma kamala ne to zaka iya kiran Allah da shi haka iya kiran Allah da shi bambancin ra'ayoyin nan guda biyu su wadanda suka ce ba tawqifiyya bace to suna nufin idan ka furta wani suna na yabo ka furta a harshenka ba ka taɓa jinsa ba a Qur'ani ko ba a taɓa rawaito shi a hadisi ba ilhama ne Allah ya ma daga cikin sunayensu ɗin ka faɗa da shi yasa in ka duba khilaf ɗin lafzi ne khilaf ɗin ba bai kai can ya kawo ba waɗanda suka ce tawqifiyya ne ɗin suna nufin ba za ka ƙirƙira da kanka ba waɗanda kuma suka ce a za ka iya ƙirƙira in yabo ne to suna nufin in ka ƙirƙira ɗin ilhama Allah ya ma a gani kaga khilaf ɗin ya zama na khilaf ne lafzi kaza sifatu haka nan sifofin Allah amma ɓangaren sifofin Allah ɗin to ba wani mutum da yake da dama da zai sifanta Allah subhanahu wa ta'ala sifanta kansa babu hujja babu dalili shine shi fa fa zai sam'iyya yace ka kiyaye dalilai na sam'u shine ayoyin Qur'ani da kuma hadisi yana nufin ka nemo dalilai na Qur'ani da kuma dalilan hadisi idan suka ce a sam'iyya malaman tauhidi suna nufin dalilan da suke na Qur'ani ko na hadisai sai ka nemo su ka haddace su waɗanda za su tabbatar maka da cewa kaulin da aka zaba na kasancewar sunayen Allah da sifofinsa tawqifiyya shi wa kullu nafsin awhama tashbiha awwilhu aw fawwid warub tanziha wannan baitin da yake shahara a jawhara ma fasihin bait yace wa kullu nafsin duk wani nafsi a Qur'ani yake ko hadisi ne awhama tashbiha ya ya kawo ihani a nafsi yana nuna kamar wato yana kamanta Allah da hadisinsa an ce awhama yuhimu iham wani abu ne wanda zahirinsa zai nuna maka haka ne amma abun ba haka ba ne an dauko shi daga wahami an ce wahami abin da ka dauke shi haka ne amma kuma ba haka ba an ce awhama abin da ya sa maka wahami a ciki ya sa maka wahami wahamin da ya sa maka shi ne za ka zaci cewa wannan nassin aya ce ko hadisi ne na manzo zahirin nassin yana nuna cewa to Allah ya yi yar akwai tashbihi kamar ni tsakaninsa da hadisinsa to awwilhu wannan nassin ka yi shi tawi ka kawar da shi daga zahirin da yake nuna kamar ni Allah da hadisinsa misali yadullahi fawqa aydihim yadullahi agan yadullahi ke kudratullahi iko Allah agan ko ni'matullahi saboda duk lokacin da aka ce an yi tawili ma'ana nufin za a kirkiri wani abu ne a faɗa a'a ma'anan wannan kalimar a duka sai a duba wacce ma'ana ce ta fi daidai da zatin Allah ko wacce ma'ana ce da ita za ta kawar da kamanni tsakanin Allah da zatin Allah to shi ne cikin ma'anonin yanzu misali an ce ainu wasu na ilfulka ja ayunina kun san ainu din a larabci ba yana zuwa da ma'ana da ya kawai na ido ba ne tunda akwai ainu na kiyayewa akwai ainu na misali leƙen asiri a gani akwai ainu misali na ruwa a gani suna nan da yawa a cikin ma'anonin ainu a larabcin sai ka duba wata ma'ana wacce ta dace da zatin Allah sai ka fassara shi ne ake nufi tawili ba kamar yadda salafawa da ƴan izala suka fahimci cewa in an ce tawili barin abin da Allah ya faɗa a kirkiri wani abu sabo ba haka ba ne saboda Abdullahi bin Abbas radiyallahu ta'ala anhu da aka karanta masa wannan aya yawma yukshafu an saqin yud'auna ila sujudin nafs to shi ne sai ya ce kai mutane ne yasa kuke yin haka ya ce ku dinga nemo fassarar Qur'ani a cikin maganganun larabawa ya ce haka sai Abdullahi bin Abbas ya ja musu wani baiti wani balarabe wanda ya fassara saqin da tsanani ma'ana yau mai yukshafu an saqin ranar da za a yaye wahala kwana wahala za ta fito boro-boro shi ne mu yi da auna ita su juji cikin wannan wahala sai a kira mutane zo su yi su jada fada yi su tafi una saboda wahalar ba za su yi su jada ba a gayar ta fito to su kuma wahabiya da salafiya na su ce a bar sa'atin ma'ana sa'at dai wata gaba ce sananniya a cikin ɗan adam tsakanin idanun idanun diga-digai da kuma gwiwa sai ce wai Allah ne a ranan zai yaye sakinsa an ce za ka yaye sakinka kamar mutum ne da zai shiga cikin ruwa da dogon wando ko zai shiga cikin ruwa da jallabiya kaga zai daga wandon nashi zuwa gwiwa saboda wannan kare jiki ko ya daga jannabiyar sama saboda jannabiyar zaka zata jike to wannan shine zahirin yayi tsaki din sai suka ce haka ne ma'anar sakar a canja to in ka fassara wannan menene bambancin dan adam da mahaliccin sa ka fassara haka to shi Abdullahi bin Abbas din nan a cikin sahabbai duk da kankancin sa ba sahabin da ya kai shi iya tafsiri wanda yake dan kusa da shi shine Abdullahi bin Mas'ud ma to shi ya fassara wannan shi yayi tawili a gani kai kuma ka zo ka ce tawili bid'a ce ko ka ce abar ayar a zahirinta saboda in an bar ayar a zahirinta ai sako ake to haka nan irin su yadullahi وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم وإنه بما قالوا بل يداه مبسوطتان فالله ليس بل يداه مبسوطتان فيفسر فيش ينفق كيف يشاء ينفق كيف يشاء لشين يفسر يداه باينا نتي ينا دهنا يقول أجوبني سبود الله رباوة سنة فسر بكوتا دهنا يشين kamar yadda wata aya yake cewa wala tajal yadaka maghlulata ila unukika sai ce wala tabsutaha kullal basi bana karka dauki ka can kan abin da kamar zaka ka bayar to ganin haka kaga bal yadaru mabsutata ni din ba yana ba wa Allah hannaye guda bi ba yana nuna Allah da yawan kyauta wannan shine bangaren tawili kenan wannan waje shi na farko sai ci au fawit ko kuma kamar da sanin ma'anan zuwa ga Allah kashi Allah shi ya sani yake nufi da wannan shi ne ake cewa tafwidi kira tafwidi shi ne ce warun tanziha duk yadda zaka yi ka nema wa Allah tanzihi duk yadda zaka yi ka nema wa Allah tanzihi kaga idan ka ce Allah ne ya san ma'anan na sama tanzihi kai saboda kai baka bashi ma'anar da ka sani ba sai kace Allah ne ya san ma'anan ka futa shikenan saboda haka warun tanziha ta bangaren tawilin ne ko ta bangaren tafwidin ne kai daidai yadda zaka yi ka nema wa Allah tanzihi karka yadda karka taba yadda ko aya ko hadisi ya zo da irin wannan abubuwa ka dauke shi a zahiri kauli baiti ne fasihi baiti na 40 wa nazzihi alqur'ana ay kalama عن الحدوث وحذر الانتقام يتي ونزه القرآن يتي كبركة القرآن أي كلامه جنا نتي مجانا الله يا فسر معنى القرآن مني قرآني مجانا الله كنزه شي كبركة شي عن الحدوث تجا فاروة معنى كركة شي حاجة تتشين شي kamar yadda mu'tazilawa suke fada cewa qur'ani din tunda ana karanta shi da harufa da sauti saboda haka waɗannan harufa da sautin da ake karantawa su hawadisi ne saboda haka qur'ani Allah halittan qur'ani ne idan ka ce qur'ani halittan Allah ne to ya shiga cikin sauran halittu ya shiga cikin sauran halittu shi ma ya zama to hadisi ne sannan kuma in ya zama to hadisi to maganar Allah ya zama hadisi to shi kuma hadisi da kadimi ba sa haduwa akan wannan matsala shi har aka kulle al-Imam Ahmad bin Hanbal akan dole sai ya janye sai ya fada wa duniya Qur'ani hadisan sake wanda ya ki fada aka kulle shi har yanzu shi ne al-hudusi jar wa majrur muta'alliqun bi nazzi وهذا انتقاما يتيك كوجي انتقام الله فانسا الله لو كان فانسا الله كوجي شي ان كوسكورا كتي مكانا سحالي تجيني كو مكانا سينا دفرقو شين يتي وكل نفس للحدوث دلا اهمل على اللفظ الذي قد دلا يتي دكا نسيدا وكل نفس للحدوث دل على وكل نفس دل على الحدوث وان اللام دي بمعنى على كيف النبي على يكاو سيتي اهمل ijmal ala al-lafzi alladhi qad dalla ala al-lafzi to shi ma wannan ala al-hudusi aiwa kullu nafsin dalla ala al-hudusi duk wani nafsi a qur'ani ka gani ko a hadisi ka gani wanda zahirin nafsi yana nuna maka cewa wato yana nuna cewa qur'ani hadisi ne halittace ne yana da farko to ijmal ala al-lafzi ka daurawa lafazi allazi kaddalla lafazin da ya nuna hudusin lafazin ne ake nufi ba asalin maganar Allah ko asalin Qur'ani ba yanzu misali da nace inna hadhal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam kaga qur'ani na karanta ba lafazin ne ne yanzu nan nace a karanta saboda suna kafa hujja da mayati min fikirin ما يأتي من ذكر من الرب مهدث با كو من الرحمن مهدث با ما جوا مهدث ذكر مهدث معنا قرآن تنكنا مهدث لساب أبني حديث حكينا دفرق فإن ولن اللفظك هو قرآن وحديث إن كذا زائر زينا من قرآن ينا دفرق كما سوران حديث وكفصر اللفظ دعاك كرنتاوة تشيني لكي دفرق yanzu misali na ce alif lam mim wannan lafazin da na karanta alif lam mim din shi ne yake da farko farkon sa alif karshen sa mim amma asalin maganar Allah subhanahu wataala din da waman ne shi ne mana ihmal ala al-lafzi alladhi qaddalla wa yastahilu diddu zi sifati fi haqqihi kal kauni fil jihadi yace tishiyoyin wadannan sifofi wadanda muka karanta a baya daga sifatun nafsiyya da sifatun sadiyya da sifatul ma'ani da sifatul ma'nawiyya nan yace tishiyoyin su suna koruwa fi haqqihi a cikin haƙƙin Allah kal kauni fil jihati kamar yadda kasancewar Allah a wani bangare cikin bangarori da ake ce musu al jihatu sita shi ma ya koru ga Allah wannan akida ce muhimmiya sosai wanda Ibn Taymiyyah yake cewa wato ba wani dalilin da yake nuna cewa Allah baya wani bangare saboda haka shi Allah din tunda yana kan al'arshi ko yana sama sama din kuma jihati jihatul uluwi suke kiransa saboda haka yana min jihatul uluwi haka suke cewa to saboda haka wannan saboda idan kai wa Allah ka ba wa Allah aljihatu sita shi ne sama da kasa gabar da yamma da kudu da arewa shi hankali baya iya sawwara akwai wani kuma wanda in ba waɗannan wurare bangarori guda shida ba to saboda haka idan ka ce Allah yana wani bangare cikin waɗannan bangarori nan guda shida ka masa iyaka kuma so kake kashe lokacin da babu sama da kasa da gabadayar mu da kurga arewa babu Allah saboda hankali baya iya sawwara haka idan ka ce mutum yana kan taburma to zahiri kafin a shimfida wannan taburman baya nan shi ta gani saboda haka ne mas'ala ta jiha wanda Ibn Taymiyyah suka kusa suka yi magana a kai saboda wannan kaunu din shi ne gabar da yamma da kudu da arewa sama da kasa Allah ya halitta saboda halittunsa ne da zaran ka ce yana cikin kaunu to ka saka shi cikin hawadisi ne kuma kana so ka ce ni lokacin da bai yi kaunun ba shi din babu shi hadisin da muka karanta a baya kana Allah wala shay'a ghayruhu kana Allah lam yakun shay'un ghayruhu dinnan hujja ne babba hadisin Imam bin Hussein saboda gabar da yamma kuma da arewa sama da kasa din shay'un ne sai shi ne sai kal kauni fi jihadi wa ja'izun fi haqqihi ma amkana ijadan idaman kafiskihi hina wa ja'izun fi haqqihi ma amkana duk wani abin da mumkin ne ja'izi ne wato yin abu ne ijadan samar da abu ne ko idaman ko rasar da shi to jaizi ne a hakin Allah in ya so yayi samar da abu ne so ya ya sa abu ya zama babu jaizi ne shine ka rizki hilkina kaman arzuta kaman arzuta wani da wadata anan alkina asalin sa ka rizki hilkina to a irabance zai yi ya kasance asalin sa ka rizki hilkina'i alkina'i masdari ne na na gana yazri kamar rama yarni gina'i da fana yafna alga fana yafna ko faniya yafna ko suna cewa fana yafna fina'an ko fana'an ko ganiya yagna gina'an to shi ne zama to mahallin sa irabi atufun bayani ne shi ma majruri ne kamar ya ce ka rizki shi wa kalkina kamar kama arzitawan da wani Allah yake wa wani ko kama arzitawansa ya zama to min idafati masdar ila fa'il fa'il sannan alkina din zai yi kace ka rizkihi zalkina'i ka kaddara za kamar yadda Allah yake azurta mai wadata ko yake azurta mai kudi to azurta mai kudi mai wadata din jaizi ne bai wajibi ba ne haka Allah shi ne so ya arzuta shi ya zanto ya talauta shi fa khaliqun li abdihi wa ma amil muwaffiqun liman arada an an yasil yace fa khaliqun li abdihi shi Allah shi ne mahalicin bawansa wa ma amil sannan ko mahalicin abinda bawan yake aikatawa yadda Allah ya halicci mutum duk abin da mutum yake aikatawa Allah ya halicci wannan aikin da yake aikatawa tare da shi wanda bai isa yayi wani abu ba face yana cikin wannan aikin da aka halicci aikin tare da shi shine hujja Allah yana cewa wannan khalaqakum wa ma ta'maluna Allah da ya halicci jayi ne ya huta masa to duk sekan ko kasa da sekan ko duk mintin abinda jaririn zai dinga aikatawa na ci da sha ta na bacci da tafiya da bulaguro zama da tashi na duk har zuwa ya girma rayuwarsa ya kare an halicci waɗannan ayyukan tare da shi shi ya sa mutum bai isa ya aikata wani aiki wanda wannan aikin ba halicci aikin tare da shi yanzu a cikin ayyukan da aka halicci aka halitta tare da kai haka ce ma gobe juma'an nan za ka fita darussa to ko da ba karatu kai asali al'adanka ranar da ba karatu ba ka fita to ko da a ranar ba karatu sai Allah ya janyo wani abin da zai fitta kai kai ka darussa amma in asalin al'adanka ne da yinka ba ka fita a ranar da ba karatu me yasa aka yi haka an halicci fitan ka darussa tare da kai ne ba zai taɓa yiwuwa ba a ce ba ka je ba ba zai taɓa yiwuwa ba shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce labaradan lazina kutiba alaihim alqatl idha ma ta'ihim din idan mutum Allah ya halicce shi tare da wani abu to zai fitta shi ko da abu musiba ce fitna shi da kansa zai fita ya yi ki ya hau mota ya je inda zai haska da shi mutu to shi ne ma'ana wa khaliqun li abdihi wa ma'abil muwaffiqun liman arada an yasil sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta taufikinsa ga duk wanda ya nufe shi da ya isa kunsa ma'ana ya bauta wa Allah bautan da yake da ayyukan da Allah ya amince da yake yi taufiki ne wanda an halicce shi tare da shi idan kuma akwai wasu abubuwa na zunubai wanda yake aikata wanda Allah bai abinci ba, shi kuma kizlani ne ana cike shi tare, ba zai taɓa yiwuwa a fambare ba. Yanzu zane kamar wannan shayi ne da za a dafa shi, an sa ganyen shayi, an sa suga, an sa tafarnuwa, an sa citta, an sa zogale, an yi shayin tare da wayannan abubuwa. Ba yadda za a yi ka ce kai ga kofi za ka zuba shayin a kofi, amma ba ka so tafarnuwan ya zubo, ba ka so cittan ko ɗaya daga cikin su ya zubo, ba zai taɓa yiwuwa ba. Da kamar haka ne abubuwa ne wanda an riga an yi su abin tare. Shi ya sa ya ce wa khazilun liman arada bu'dahu wa munjizun liman arada wa'dahu. Sannan shi Allah mai khizlani duk wanda ya so nisantar da shi daga gare shi. Aka ce al-khizlan din jiddu ne na tawfiq. Tawfiq yana nuna ya amince maka da aikata alkhairai. Khizlani kuma ya ki amince maka da aikata alkhairai. Shi khizlanin da tawfiqin duk wasu ababe ne wanda aka halice su tare da kai. Ba ka isa ka kauce musu ba. Illa iyaka wani idan Allah ya halice khizlani tare da shi, to muqabilin wannan khizlani zai halici wani tawfiqin da zai shafe wannan khizlani. Misali in Allah ya kaddara maka za ka aikata sabo, shi ne khizlani din. To sai bayan wannan sabon kuma ya kaddara maka da za ka karanta ko izu biyu ko izu uku wanda zai shafe wannan sabon da ka yi. Shi ne wanda ya zo a hadisi ya fi na wasu fi sai ya atal hasanata tamhu haɗin nan. To duk suna tafiya layin tawfiqi da khizlani. Shi ne wa khazilun liman arada budahu. Ya ce budahu a muqabilin liman arada an yasi. Saduwa gun Allah da kuma nisanta tsakaninka da Allah. Rashin isa gun sa. Saduwa gun Allah aikata ayyuka na alkhairai a tawfiqinsa, nisantarsa kuma shi ne rashin aikata ayyukan alkhairai da khizlaninsa. Shi ne muwaffiqun ya yi muqabili da wahazirun an yasil kuma da kuma bu'dahu ya yi muqabala tsakaninsu, saboda ibadu su ne suke kusantar da kai zuwa ga Allah. Kusanci ta amincewa, ba kusanci ta masafa ba. Kamar yadda sabo kuma yake nisantar da kai daga Allah, shi ne sai kazashi wa khazilun liman arada budahu wa munjizun liman arada wa'dahu. Sannan kuma yana zartarwa duk wanda ya nufa alkawarinsa. Anan akwai maganganu da yawa wanda malamai suka yi tun mazaha a kan asha'ira. Anan Allah ya ce duk wanda Allah ya so tukunna Allah zai cika mishi alkawari, zai cikawa wanda ya so alkawari. Mafumin wannan kuma wanda bai so ya cika masa da alkawari ba zai saba masa da alkawari. Wannan khata'a ne. Yana ɗaya daga cikin ɗaya kuma aƙidun asha'ira waɗanda suke buƙatar dubawa. Shi ya sa a littafin da muka rubuta na tauhidi na ɓangaren sakandare muka tsaya muka yi bayani sosai sosai a kai. Abin da yake faruwa shi akwai wa'adi akwai wa'idi. Shi wa'adi ɗin saɓa shi kwata-kwata baya zamanto kamala. Amma wa'idi saɓa shi ɗin kamala ne. An ce wa'id shi ne kai ne kai alkawarin gobe za ka kullewa ne saboda ya ki biyanka ba shi. To saboda haka idan mutane suka ji labari ka fasa, to za su ce kai mutum kirki ne saboda saɓa wa'idi ne. Kai wani ya furge musu sai wallahi kaga da ya ce zai kulle wannan nan ya fasa. To amma ka ce gobe wane ya zo zan ba shi ragun suna, kuma gobe ne sunan shine da yazo sai ka ki bashi sako kaga wa'adi ne ka saba to wannan ko mutane ba za su yaba maka akan wannan ba to saboda haka kauli sahihi aqida ingantacciya shi Allah subhanahu wataala idan yayi wa mu'minai alkawari sabsan baya saba wannan alkawari baya saba wannan alkawari bangaren kuma wa'idi kuma idan yayi wa in yayi wa'idi akan kafiri haka yayi wa'idi akan munafiki wanda asali ba zai yusu shiga aljanna ba to bayar da zai wannan wa'idi din ya saba saboda sabawa wannan wa'idin kawar da nasibi misal inna allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma dun zalika duk wanda yake kafiri ne a lahira Allah ba zai gafarta ba haka munafiki yana da hukuncin kafiri to saboda haka idan aka ce wa'idi ma da aka yi wa kafiri da munafikai za'izi ne zai yi Allah ya saba wannan wa'idi to duk ayoyin da suka zo na cewa ƴan mushrike kafirin munafiki ƴan mutane da gumammu ne to an shafe wannan ayoyi saboda haka wa'idi da Allah subhanahu wataala ya yi wa kafirai ba Allah ba zai yi saba ba amma wa'idi wanda ya yi wa mu'minai masu sabo musulmi masu sabo jaizi ne Allah ya ga dama zai fasa tunda su din dama ba masu dawwama a aljanna ba zai ya fasa bangaren alkawari kuma gaba ɗayansa alkawarin da Allah subhanahu wataala ya zai cika shi ma'ana a nan da ya ce liman arada to shi ne abin dubawa da duk alkawarin da Allah ya ɗauki alkawari zai cika wannan alkawari fawzu sa'idi indahu fil azali kazashaki summa lam yantakili yace rabon da as-sa'id zai samu haka ce as-sa'id shine wanda Allah ya kaddara zai shiga aljanna saboda haka Allah ya daura shi kan ayyukan da za su kai shi aljanna shine as-sa'id inda hu a wajen Allah fil azali tun fil azali ne ya kaddara cewa wane dan aljanna ne kazashaki haka nan duk wanda Allah ya kaddara tun fil azali dan wuta ne to shine ashaki shi kuma Allah zai daura shi kan ayyukan da za su kai shi wuta lokacin da ya halice shi summa lam yantakili sannan kuma yace kaddaran nan guda biyun na sa'idi da na shaki din ba zai tashi ba ba zai yi intikali ba ma'ana duk wani abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara shi tun fil azal to ba zai fasa ba zai tashi ba wa inda na lil abdi kasfun kulli fa bihi walakin lam yu'assir fa arifa yace mu a wajenmu mu a sha'ira bawa yana da kasbu kasbu din shine aiwatar da aikin da Allah ya halitta a cikin sa yin aiwatar da aikin da ya halitta shi yasa yace kasbun kulli fadin aiki wanda aka hada shi da halittar sa aka halitta ko aka tilasta dole kasancewa an halicci aikin tare da shi dole ya aikata wannan aikin to bawa yana da wannan kasbu din ma'anan kasu shine gudanar da ayyukan da Allah ya halitta tare da kai wanda za su muke makana kai to shine kasu kenan kullifa bihi wanda aka tilasta shi dole ne tunda an halishi abin tare da shi sai ya aikata yace walakin lam yu'assir sannan illa iyaka shi wannan kasu aikin da yake aikatawa din ba shi da wani tasiri wanda zai sauye asalin abin da aka halitta tare da shi na aiki fa'arifa yace ka san da wannan sosai ita ce aqida ingantacciya shine a mukaddimin wannan sai ya kawo magana na jabariya. Kun san akwai al-qadariyya akwai al-jabariyya. Su al-qadariyya duk wani abin da ka sani ba kaddara shi ba. Abubuwa kawai haka suke kasancewa. A gun qadariyya duk abin da ka aikata kai ka aikata da kanka kawai. Saboda ba kaddara a wajensu. A gun jabariyya kuma duk abin da ka aikata gaba ɗaya kaddarawa kai. Ko mutum ka kashe kawai ba kai ne ka kashe ba Allah ne ya kashe a kaddara za ka shi. Ma'ana jabariya da kadariya ɗin aka fi. Kadariya su abin su komai kai ka aikata. Jabariya su kuma wajensu komai Allah ne ya kaddara. To shi ne a nan ya mayar musu da raddi. Ya ce fa laysa majburan. Shi bawa din ba majburi ba ne, yadda duk wani abin da ya aikata Allah ne ya aikata. Wala ikhtiyaran, kuma sannan ba shi da ikhtiyari na yin abin da ya ga dama. Kitiri duk abin da ya ga dama zai aikata ba shi da wannan. Sai abin da Allah ya halitta zai aikata shi zai aikata. Bayani ne a kan majburan din. Aka ce ikhtiyar biddu ne na iditirar. Anan iditirari abinda dole ne za a sa ka kai, ikhtiyari abinda ka ga dama ka yi. Saboda haka shi kowanne bawan Allah dukkan halittun Allah ma ba majburi ba ne. Sannan kuma ba shi da ikhtiyari na aikata duk wani abinda ya aikata. Ma'ana ba majburi ba ne, ba za a danganta dukkan abinda ya aikata zuwa ga Allah ba. In yi abu mai kyau za a ce shi ya yi. In yi abu mara kyau za a ce shi yi ba za a ce Allah ne ba. Wannan shi ne ma'anan kasu din. Hujjan a shayira don tabbatar da kasu din shi ne faman yi amal miskala zarratin khairan ya rahu. Waman yi amal miskala zarratin sharran ya rahu. Man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa alaiha. Wannan shi ne. To su a shayira sun wasaf ne tsakanin jabariya da kadariya. Jabariya duk abin da ka aikata to Allah ne ya aikata. Kadariya duk abin da ka aikata kai ka aikata. Su a sha'ira suka tsaya tsakiya. Duk abin da ka aikata aiki ne wanda za a danganta maka a ce kai kai. Ka gane? Saboda hankali zai tabbatar maka yaya misali zan zuba shayi kofi daya. Insha sannan ce ba ni na sha shayi ba. Ko in tayin ta yi makaranta ce ba ni na tafi makaranta ba. Saboda haka cikin manhajin mun yi bayanin hujjojin ashaira cikin inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa abin nan laha ma kasabat wa alaiha ma iktasabat. Duk mutum ya aikata aikin alkhairi shi za a danganta za a ce wani ya yi kyauta. Wani ya yi ruwa, wani ya yi bulaguro, wani ya dawo, wani ya ci abinci, wani ya sha ruwa, wani ya kashe wani, a yi mishi hukunci, a kulle shi ko a kashe shi, wani ya yi fata a yanke masa hannu. To saboda a kaunin jabariya din to yana nufin ɗauke shari'a gaba ɗaya ne kawai. Idan ka kashe mutum haka zuwa ka kama ka za ka ce ai kwanansa ne ya kare. Kwanansa ne ya kare, Allah ne ya kashe shi ba kai ka kashe shi ba. To shi ne ya zamanto akwai jabariya gefe guda, akwai kadariya gefe guda, akwai wasat su ne a sha'ira. Wannan suka dangantawa dan adam ko dukkan halittu kasabin abin da ya aikata. Shi ne walaisa kalla ya fa'adu tiyara ya ce kwata-kwata ya ce ba yana aikata abin da ya ga dama ba ne. A za'iza. Duk ya bayyana ma ma'anan walakin lam yu'assir fa'arifa dadi. Walaysa kalla. Walaysa yaf'alu ikhtiyara. Tukunan ya sa kalla a tsakanin. A wata nuska kullan. Walaysa yaf'alu kullan ikhtiyara. Ba yana aikata duk komai da komai gashin kansa. San kansa bane. A gane? to akwai yin Allah kaddaran Allah ne amma in yi aikata aikin shi za a dangantawa amma Allah ne ya kaddara yanda da zan muke magana mas'ala na halittan bawa da abin da yake aikatawa wasu nuskan kalla wasu nuskan kullan idan ka ce kullan to ya zamanto maf'ulun bihi ne na ya faru din asali walaysa yaf'alu kullan ai walaysa yaf'alu kull shay'in ikhtiyara shi bawa ba yana aikata komai a kashin kansa san kansa bane kasubu ne kawai nasa kasubu shi ne za a danganta masa alkhairi ne ko ash-sharri za a danganta masa ba kaman yanda jabariya suka faɗa ba ba kaman yanda kuma kadariya suka faɗa ba baiti guda biyu nan yayi bayani mas'abun nan mazhaba ta asha'ira ta kasubu da kuma mas'ala ta wannan jabariya ta jabru da kuma mas'ala ta kadariya fa in yusibna fa bi mahadil fadli wa in yu'adhib fa bi mahadil adli yace idan Allah subhanahu wataala daga asaba yusibu rubai idan kace asaba yusibu na lada bangaren lada in kace sawaba yusawibu bangaren zuri shine fa in yusibna idan Allah ya bamu lada a sanadiyar ayyukan da muka yi samu aljanna fa bi mahadil fadli uran fadala ne ya bamu wannan lada saboda aikin da ya aika muka aikata ya bamu ladan ma shine ya kaddara mana wa in yu'adhib in kuma ya azabtar da mu fa bi mahadil adli tsantsan adalci ne saboda kayan sa ne mutum ne yana sanye da riga sai wuta a fure sai cire riga sai jefa wutan wuta ta kone rigan kurmus haka ce dan me za ka zo ka kona rigan ka ce riga na ne kaga ba za ka biya ba to ka bar wannan ne Allah yana yi yana tasarrufi cikin kayansa kamar yadda ya ba wa kowa dama tasarrufi cikin kayansa na yanzu misali kana da rago haka ragon nan fa ba kai ka halitta ba amma Allah ya yarda naka ne tunda zuwa kai ka siya za ka dauki wuka wurin kayan kashi a ce dan me kai kashi ne ka ganke rago ka ce rago na ne to saboda haka inda Allah zai azabtar da kai ka ce dan me ya azabtar da kai zai ce kai din nawa ne kamar yadda kai ka yanka rago ka ce ragon ka ce to za mu tsaya nan. Salamu alaikum.